sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau rana Asabar 15 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a fadar White House ta tuntuɓi ƙasar Ukraine da ta yin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa muryar Amurka cewa an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin, wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawan sa ya kai 15. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba tantance illar harin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta bayar da rahoton cewa a jiya Juma'a ma'aikatan da abin ya shafa sun haɗa da Baitul Mali da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ma'aikatar harkokin cikin gida, inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar Ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus a ƙasar. 'Yan sandan ƙasar Tunisia sun yi amfani da ruwan zafi da sanduna don tarwatsa masu zanga-zanga sama da 1,000 da ke ƙoƙarin isa tsakiyar birnin Tunis a jiya Juma'a, don nuna rashin amincewarsu da matakan da shugaban ƙasar ya ɗauka wajen shawo kan cutar coronavirus. Kasancewar yawan 'yan sanda ya hana masu zanga-zangar da dama yin taro a titin Habib Bourguiba, babban titin tsakiyar Tunis wanda shine wurin da aka saba gudanar da zanga-zangar ciki har da lokacin juyin juya hali a 2011 wanda ya kawo demokaradiyya. Daga nan ne 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa gungun masu zanga-zangar daban-daban. Akalla ɗaya daga cikinsu yana da ɗaruruwan masu zanga-zangar, kamar yadda shaidu suka ce sun yi ta harbin kan mai uwa da wabi don tilasta musu komawa baya. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta ce mutane 1,200 ne suka yi zanga-zangar, ta kuma ce dakaranta sun yi taka tsantsan. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar diplomasiya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar ƙasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan ƙasar ta riƙon ƙwarya karawa da makwabtanta da ƙasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakilin musamman ta tarayyar Turai a yankin Sahel, Emmanuela Del Rey, ta soki masu mulkin ƙasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin ƙasashen yankin da Turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekaru 5 da kuma kawo sojojin haya na Rasha don taimakawa tsaro. Sai dai a wata hira da ta yi da muryar Amurka a ranar Juma'a, Del Rey ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya. Del Rey ta yi ba da takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar Mali a farkon wannan mako da ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma EU suka ɗauka, inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma masu tasiri. Ta kuma yi kira ƙasashen duniya da su ci gaba da matsa lamba kan gwamnatin Wucin Gadin. Daga ƙarshe, masu rajin kare muhalli da likitocin dabbobi na gargaɗin cewa sharar robobi a buɗaɗɗun wurare a gabashin Sri Lanka na kashe giwaye a yankin, bayan da aka samu garawaki 2 a ƙarshen mako. Kimanin giwaye 20 ne suka mutu a cikin shekaru 8 da suka gabata, bayan da suka ci robobi a cikin juji a ƙauyen Fallakadu da ke gundumar Amfara, mai tazarar kilomita 210 gabas da babban birnin ƙasar na Colombo. Binciken da aka yi wa dabbobin ya nuna cewa sun haɗe robobin da ba za su iya narkewa a cikinsu ba, da ake zubarwa a cikin juji, in ji likitan dabbobin daji Nahal Pushkumara. Ana girmama giwaye a Sri Lanka, amma kuma suna cikin hatsari. Adadinsu ya ragu daga kimanin 14,000 a ƙarni na 19 zuwa 6,000 a shekarar 2011, bisa ga ƙidayar giwaye na farko a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kan muku rahotanni hirarraki da ma bayanan da suke da alaka da sha'anin tsaro. Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Faruk Yahaya, ya gudanar da wani gagarumin taro da manyan kwamandojinsa daga ko'ina cikin Najeriya da ma wajenta, inda a wurin muka yi kicibis da wani babban kwamanda da ke jagorantar wata babban runduna da ke yaƙi da mayakan Boko Haram. Sai ku biyo mu. Yanzu za mu shiga shirin gadan-gadan. Da farko za mu bar babban bakon namu ya gabatar da kansa kafin sauran bayanai daga cikin shirin su biyo baya.
Sunana Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ni ne komanda na Multinational Joint Task Force, wato sojojin haɗin gwiwa na tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram.
Ranka da daga ka a Abuja, ko za mu san dalilin ka zuwa birnin Abuja?
Na zo wannan conference na Hausan hafsoshin soja na Najeriya, wato Lieutenant General Faruk Yahaya. Mun zo mu tattauna. Ka san kowane shekara manyan kwamandodi suna zuwa a yi taro inda za su faɗi duk abin da suke yi, su briefing ɗin shi babban hafsa da sauran manyan hafsoshi. Sai a gani in akwai inda za a yi gyara, sai a yi gyara, kuma dai a ga dai yanda abin zai ci gaba.
Ainihin dalilin taron kaɗai menene? Ainihin ginshiƙin taron.
Duk abubuwan da muke yi a various commands dinmu, sai mu nuna ma shi hafsan hafsoshi ga aikin da muka yi, in muna da ƙalubale ga ƙalubalen da muke da su, shi kuma zai duba da sauran manyan hafsoshin sai su ba da shawara. Kasan yawancin abubuwa na hannun shi, duk inda akwai matsala ana neman kayan aiki ko na zai ba da. Yanzu muna shirye, mun samu kayan aiki sosai, gashi sojoji dubbansu sun gama training, ko ina ana training. So ni na tabbata cewa in Allah ya yarda wannan sabon shekaran za ta yi mana kyau insha Allah. Duk waɗannan shanin tsaro na bandits na 'yan ta'adda masu yaudaran mutane su kashe su, duk in Allah ya yarda za mu kawo ƙarshen shi. Fatan mu kenan, kuma Allah zai ba mu nasara.
General, yanzu bari mu shiga bangarenka, wato rundunar kasashen kawancan yankin tafkin Chadi. Ko za ka dan mana bayani dangane da halin da ake ciki zuwa yanzu?
Gaskiya ne, yanzu na yi kamar wata hudu ina shugabancin wannan runduna na MNJTF, kuma gaskiya da na je na zagaya duka kasashen, ko da yake ban je Niger Niamey ba, amma ina shiri Allah da zan ji. Amma shi ma ba matsala ba ne, domin mataimakina general ɗin Niger ne, kuma sector commander da ke Difa Colonel Kiao yana kokari sosai, muna aiki tare da shi daidai yadda ya kamata. So in Allah da kwanan nan zan je Niger ɗin. Amma da na je na zagaya, abinda na gaya musu, muna son haɗin kai mu yaƙi waɗannan 'yan Boko Haram ɗin. Ka san sun gudu suna daji, kuma yanda suke yi sai dai su zo su yi sarika noke, su sa bom a ƙasa su gudu. Waɗannan mutane ne wanda an kusa gama da su. Ya kamata mu zo mu haɗa kai, a kawo ƙarfi da ƙarfi, a kawo cooperation komai da komai, a shiga duk inda suke, mu kai musu farmaki kuma a gama da su, kuma Allah da abin da za mu.
Na san kama daga lokacin da ka karɓi rundunar nan zuwa yanzu, an ɗan yi ɗauki ba daɗi sosai. Ko za ka ɗan takaita mana kaɗan daga cikin irin arangama da aka yi da kuma irin nasarorin da aka samu?
To, wannan dai rundunar aikin da aka bata shi ne su yaƙi mu yaƙi Boko Haram, domin 2015 shine aka yi setting up ɗin wannan runduna, kuma abin da ya sa aka yi lokacin 'yan Boko Haram suna ko ina su je nan su je can. To da aka kawo wannan runduna, operations ɗin da aka yi a baya su Amni Fakat su yankin Tafki da sauransu ya taimaka sosai. Akwai lokacin da su ƴan Boko Haram suke kai hari su kori sojoji, amma tun da aka yi MNJTF ɗinnan ba location na MNJTF wanda suka kai hari yaran suka gudu. To kaga an samu ɗan cigaba kenan. Kuma banda yakin da muke da su ƴan Boko Haram, ana so mutanen da suka gudu su dawo inda suke. To in kaga kamar ƙasar Niger wajen Baruwa, yanzu na ga kusan shekara mutane wajen 5,000 sun dawo. Shi mai girma shugaban Niger ya je ma ya gansu. In kaga kuma wurare a Nigeria kamar su banki, you know, mutane sun dawo daga mai sunan wannan camp ɗin Minawo camp wanda take Kamaru, sun dawo wajen mutane 6,000 suna nan a banki. In ka je banki yanzu gari ne wanda komai na faruwa. Banda haka wajajen kuka local government, wajajen su Baga, wajajen su Doron Baga da dai sauransu, mutane sun bar mangwano sun koma wurin. Zan iya shaidar maka cewa yanzu a Baga ma an riga ba su izini su fara kamun kifi. Kuma dama abin da aka sani kenan da Baga. Haka a Kamaru ma an kaje Kolofata da kuma akwai wani gari banda Kolofata, duk wurin abubuwa sun fara bunƙasa. Mutane sun dawo, ɗan sanda sun dawo, custom sun dawo. So abubuwa dai na muna samun cigaba kaɗan-kaɗan.
General, idan muka duba kaman wani lokacin ƴan Boko Haram sukan yi amfani wato kai zirga-zirga ta cikin ruwa su guza daga nan zuwa can, ko su tai suka yari ko su wato sufurin jigilan kayayyakinsu da sauransu. Akwai matakin da rundunan ƙawancen Tafkin Chad take ɗauka domin daƙile wannan kai kuma da suke ta cikin ruwa?
To kasan yanda muke nan muke interview da kai, kowa na ji, har su ma ƴan Boko Haram ɗin suna ji. So ba abu ne da za mu fito mu faɗa a nan ba, amma gaskiya akwai matakan da za mu ɗauka don ba za mu bar su ɓata mana ƙasashe ba. Su zo suna magana addini na yaudara, addini na kashe mutane, su je su ga mutane a ƙauye ba su ɗauka ba, ba su komai ba, a sa musu wuta a kashe su. Wani addini ne wannan? So definitely akwai abubuwan da muke yi akan wannan. Allah da kuma kwanan nan wannan abun zai ƙare. Ni abun da nake so na gaya musu, domin ƴan Boko Haram sun fito Dubai, sun ajiye makamansu sun fito, kuma ba abun da ya same su. Jiyan nan da nake magana, jiya wato ranar Litinin kenan, ina ga 13 ga watan 12, wajen mutane 1,000 ƴan Boko Haram wanda suka yi surrenda a Kamaru, an shirya a kawo su Najeriya, da yawancinsu ƴan Najeriya ne. Ba abin da ya same su. Su wanda suke daji su fito, wallahi su fito, domin akwai lokacin da za su zo su fito ba za su iya fitowa ba. Amma yanzu an riga an yarda cewa su fito, ba abin da zai faru da su.
Jama'a, in kace sun yi surrenda, wato kamar sun miƙa wuya a dakarunku da ke bangaren Kamaru kenan?
Kasan MNJTF ɗin, wato wannan runduna da nake shugabanci, akwai sector a Kamaru, headquarters na Mora, kuma akwai sector na biyu a Bagasola, Chad, da sector na uku a Nigeria, wato a Mangano, kuma sector na hudu yana Difa a Niger. So suna miƙa wuya duka wayannan wuraren, amma sun fi zuwa sector na ɗaya na Kamaru. Kuma mu ba mu damu ba, duk inda suke so su dai je su miƙa wuya.
Kana jin menene yasa suke miƙa wuya?
To kasan su ma da kansu suna faɗa da juna. Wannan factor ɗaya kenan. Shugabansu da shekawan kashe shi ko ya kashe kansa, to wannan ma ya kawo matsala. Kuma operations ɗin da muke yi yanzu ma, da nake ma magana, muna nan muna filin daga, muna operation sharon fage, kuma Allah na ba mu nasara sosai. Wannan operation ne na wannan runduna, ko da yake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter a Maiduguri, kuma gaskiya da mu da sojojin Niger, wato sojojin Nigeria da sojojin Niger, kuma abun ya yi kyau sosai. Wurare kamar su Aregi, su Gashiga, su Kamaguna ma mun ga kamar suna da workshop a wurin inda suke gyara motoci da sauransu. Duk mun je mun ragargaza wannan wurin, mun je Asaga da wasu wurare. Duk wuraren da ya kasan sun ga suna zuwa sai su gudu, su je su ɓoye abinda suka iya kenan dan su yi sarika nuke ko su sa bomb a ƙasa. Kuma mun kammala operation din to za mu bayyana duk abinda muka yi akai, amma alhamdulillah wanda yake mun dan samu wasu ɗan koma baya ka san shi a ni yaki, amma muna dominating wurin, wato muna sintiri za mu ci gaba da haka. Yanzu ma mun fara kenan, wallahi farawa kawai muka yi yanzu.
Idan muka duba cewar ƴan Boko Haram ɗin suna ta mika wuya, suna ta mika wuya, amma kawai yanzu ban sani ba ko kuna da wani adadi na alƙaliman yawan waɗanda suka mika wuya.
Ai, wanda suka mika wuya yanzu Malam Hassan sun kai kusan 20,000. Kuma ni zan ce ma gwamnatocinmu, you know, manya na wannan ƙasashe guda huɗu, ya kamata yanzu a zauna a ga me za a yi ma waɗannan mutanen. Mutum 20,000 ba ƙaramin namba ba ne. Kar a bar ma ko jihar Borno kaɗai ko abin, a zauna a gani me ya kamata a yi musu, yanda wasu za su fito. Kaga wurin nan da ya riga an koma baya. Amma Allah da muna ƙoƙari mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan abun, an kawo ƙarshen wannan abun, insha Allah.
Da yake suna ta mika wuya ɗin nan, wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikinsu da suke cikin dazuzzuka su ma suna son su mika wuya, amma kuma ana hure musu kunnen cewar idan suka mika wuya suka zo wurin ku ko sojoji za ku kashe su. Yanzu mukaddara suna jin mu mana wannan tattaunawa da kai, general me zaka ce musu?
Kai to duk wanda ya ga musu wannan abun wallahi ƙarya yake, domin me yanda na gaya maka yanzu sun kai fiye da 20,000 da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka mika wuya, kuma ba mutum ɗaya wanda aka kashe. In ma akwai binciken da za a yi to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi, amma ba wanda aka kashe. So su fito, sun san yanda za su fito, su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman, ba abin da zai faru da su. Ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai, su ce wai suna addini? Wani addini? Suna yaudaran ku dai kawai.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shi babban kwamandan rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To, a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da dan gari daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne Jamhuriyar Nijar. Suna na Haruna Mamman Bago, kuma mun sauka a garin Dibisu gidan Kibiya da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanne a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar. Garin ba nesa yake ba, yana 'yan kilomita ta kalilan, ina ganin 4 ne zuwa 5 a arewa ga headquarter birnin Kwanne, ko mu ce birnin Gunduma na birnin Kwanne. Kuma haɗu da ɗaya daga cikin dattawan garin na Dibisu gidan Kibiya, malami mai a sunanka?
Sunana Bato Labo.
Kana da yanzu shekara ka nawa yanzu?
Yanzu ina da cikin shekara 70 ba ɗaya gare ni.
To, muna ƴan musanshi wannan gari na Dibisu gidan Kibiya, me yasa aka ce mai Dibisu gidan Kibiya?
Lalle gidan Kibiya nan da ka ji ana cewa Dibisu gidan Kibiya, gidan Kibiya taka. Dan abinda mun ka sani kakanni da uwaye, saboda zarumta gidan Kibiya na ka kiran gidan Kibiya. Tunda mu mahalba ne gidan Kibiya, mahalba na ƙasar birnin Kwanne da har ta kai ga masarautar Kwanne.
Halifi kamar mi kuka halifi?
Mu komi muna yanzu ɗan zamanin da na aka ce ga guguwar yaƙi ya taso. Mu kakannin nan namu da uwaye, mu da Kibiya na za mu tarbo yaki kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki kibiya dan mun ka saki kibiya ko na mun ka san ta kai sai ta kai
to kamar kana ka ba mu Allah wani dan tarihi na kamar martaba kibiya da wannan gari ya nuna musamman a cikin wannan karkara ta birnin Kwari
eh lalle zan baka tarihi dan can kakannin mu da uwaye akwai wani ba'abzi ne da yake zai towa kwanni shi ta kwanni da yaki dukkan lokacin nan sarakana da sai sarki ya aiko mu kibiya yake to kaji matsalar da ta faruwa da za ta shigo cikin birnin Kwari nan shi kibiya ce ai wannan an gama
kamar hakimin garin shi ne aka ce ma kibiya
ka san hakimi daban kibiya daban eh mu nan kibiya ta nan kaji ana ce kenan
wanda an jagoran mutanen gari shi ya kibiya nan ko
eh kamar nan shi ne a kibiya nan wanda an jagoran abin tunda mai gari namu yana can ne mai gari shi wanda kamar shi sarauta ta ta mu ta kibiya kenan wannan abzanan da yake zai towa shi kwanne da yaki dan nan kakannin nan mu kibiya ta an ka saka mai tattai ko hakin shi kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakwa dan makiri na tsakanin bingire da dan makiri nan kibiya ta gama da shi ta tabkai ga gaba
to da ina an ka saki kibiya
dan nan an ka saki ta
dan nan cikin
dan nan garin eh dan nan gidan kibiya an ka saki ta
to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa
yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna
2021
kenan yana da shekara 341
da girkawa
tunda kakannin nan mun san ka tawo mun san mu wanga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ce ma gidan kibiya to mu gina zana bisa gina zana kakannin mu hakwana
na'am to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace kala akwai cikin gari na mutane
a mun dinan gidan kibiya ba mu da ta kabila da mu da in ba yanzu zakwadan lokaci da ya taho ba mu nan gidan kibiya ba mu san mai hulla da wani bahillaci ba haka ko
wani buzu
ko wani buzu haka
wani ba
eh tunda duk wanda asalin gidan kibiya da wanda asalin gidan kibiya bai alban bahillata wanda asalin gidan kibiya bai alban bahillata
ni ya dalili
saboda gado na tun kakanni da kakanni
ni ba sun haɗe dalilin da
ya a sun haɗe dalilin sun kwadi saboda ana kiranka zarumi kake kana son kai zarumtaka kenan baka alman bahillata baka don inda duka alman bahillata to wannan duka alman madina ku duniya ta yi
asiriya
ta yi kenan ko mace ta yi karo da kai tana a kan kasa
to su mutanen da su gidan kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'anni iri
a mu mutanen gidan kibiya inda gidan kibiya ta taso da Najeriya ta taso
da
Najeriya
Najeriya wani waje cikin Najeriya
da kaba da mun ka taso
da wajen da jihar Kebbi cikin kasar Kebbi
eh cikin kasar Kebbi to da can asalin gidan kibiya ya taso dan wanda a tushen gidan kibiya din ba gai shi a tushen gidan kibiya
shi ya kawo garin
dan bisa icce na shi ke
din ba gai
bisa icce na shi kwana in dano gari to bisa ita can nan a kwana
to da can kasar Kebbi da ya taso ka gangarowa na ya taho ko
gangarowa na ya je zaka nan sai ya taho ya huta sakwato ya yi shigo lela har ya za kwanni da ya za kwanni da ya taho don ni tasowa ta na yawa da itanya nan itanya da ya kwana bisa gare ta to da ya taho zai huta to sai da ya da itanya nan sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya da ya tsaya nan ka ji muhawarar abin da ka ce gidan kibiya
to da ya taho shi da ya zaka ko da jama'a ya taho
iyali ne shi da mata ta yana to da ya
daya shi babu wasu mutane sun ka goro
eh babu wasu mutane da gare sai iyali ne
to yanzu shi wannan gari ni Allah ni abinda mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai
yanzu mu nan gidan kibiya abinda mutane kai noma na kasuwanci da shi dina ake
muna musan kamar su shi wannan gari Allah ko wani abu wanda a gare wanda shika takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan garin an kazo
amma abin da muka takama da shi mu an kibiyan nan ta nice ma zakwan lokaci na don ko matan gidan kibiya ya Haruna mamba an tace yau ka bata mare tace sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakwan lokaci na yanzu da musulunci ya shigo yanzu mutanen gidan kibiya duka an kazan musulunci ya rada gidan kibiya shi yasa har ga yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan take gidan kibiya ita kan ba a yabarin ta
yanzu kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau din illa da suna na daya aka
ta gobe kibar nan Haruna mun ba kwai har gobe akwai su
gobe akwai su kibar
nan
amma dai an bar halba su ajjana suke ana
kan an bar halba su in kaga kibiyan nan ne in kaga an tahi sai kamar sallah a taiwa da sarki in yayyo hawa a zo a sha mai baka amma da mu taso mukakani da wai duk kibiyoyin da gani ko doshi karkashin sarakuna na suke, karkashin sarki ne suke. To abinda suka bukata suka ce sarki shi musu, da gudu na sarki ne musu. To wannan ruwan mun ga sarki namu, Allah shi mai albarka, din dai duk al'adodi an ga ce shi yi na harkar bisa ga gidan kibiya shina yi.
To yanzu muna musan wannan gadin ya matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita.
Yanzu mun banda matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su.
Harkoki
wani? Kamar namu na gado hakan ka.
Na tsaye-tsaye?
Na tsaye-tsaye. Yanzu shi tukan shi kibiya dole na yanzu.
Shi an matsala ku?
Shi amma dole in ta kane kibiya dole sai ya yi.
Sai
an yi wannan harkoki na tsaye-tsaye. Sai an yi wannan harkoki na tsaye.
Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen wannan shiri mai suna da dangare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma ni Haruna Mamman Bako ne na shirya shirin kuma na gabatar daga nan gidan Radio Ndia FM na birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Sai ci muku sai wani karon idan ba Allah ya yarda.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.